الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة بسنته لهم الدبان. وأسلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 6 ga watan 4 Afrilun shekara ta 2000. Dan ci gaba da karatu zamu mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam. Yau zamu kai babul qirab, wannan kuma shine darasi na 75 kenan ko. Kaban da ko babul qirab an Zuhayb bin Rabi Allah anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala salakum fihin al-baraka البيع الى اجل والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت رواه ابن ماجه باسناد ضعيف باب القراض وان باب ليد زي ما غنا دنگنه ده حكمتين ابين ده اكي كرا القراض انا ده كدي سي ان باكا كجويا سا حركر كاسوانشي اسامو ريبا bisa ga cewa ina da kashi kaza cikin riba kai kuma kana da kaza. Idan aka samu faduwa ba lalle ne ka biya ni bane ne hasaran kudi kai kuma kai hasaran ladan kwada wanda kai. An fahimta ko? Wannan shine ake kira kira. Daidai yake da abinda muka yi magana akan sa bayan lokacin da muke magana kan sharika da nau'ikan sharika. An fahimta ko? An karɓi wannan hadisi daga Suhaibin Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace salatun fihin albaraka al'amra guda uku akwai albarka a cikin su. Na farko albay'u ila ajalin cinikayya zuwa wani ajali. An gane ko? In sai wani abu a wurin ka ka bani lamini bisa ga cewa lokaci kaza zan baka kuɗin ka. Na biyu wal muqarabatu mu'amala ta muqaraba ko alqirab shine in baka kudi bisa ga cewa ka juya idan an samu riba kana da kaza a ciki ni mai kudi ina da kaza gurgudan yadda muka yi yarjejeniya. Na uku wa khaltul birri bish-sha'iri da hada alkama da kuma ash-sha'ir albur alkama kenan ash-sha'ir wani dangin kayan abinci ne hada su da juna lil baiti dan amfanin gida la lil bai'i ba dan sayarwa ba. Wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito bi isnadin da'if da sanadi wanda yake da'ifi, tabbas hadisi ne da'ifi. Mallan ya san lamba da kace fi isnadihi Nasr ibn al-Qasim ana Abdurrahim ibn Dawud wa huma majhulani, wanda a cikin sanadin sa akwai Nasr ibn al-Qasim ya karbo hadisin daga Abdurrahim ibn Dawud wanda kowanne ɗaya cikin su majhuli ne. Wa qala ibn Hazm kullu abwabil fiqh laha aslun min al-kitab wa sunnah hasu qira. Ibn Hazm al-Zahiri yace dukkan babukan fiqh kowace matsala da zaka samu sai ka samu tana da dalilin ta cikin Qur'ani ko hadisi. Dukkan babuka babi kaza zaka samu tana da asali a Qur'ani ko hadisi. Hasil qirat in banda qirat kama wajadna lahu aslan fihima, yace mun bantuka cikin Qur'ani gaba daya bamu ga karara lafazin da ya fito ya nuna shar'antuwar qirabi. Mun bantuka cikin hadisi bamu ga lafazin karara da ya fito ya nuna shar'antuwar qirab ba. Abinda yake nufi lafazin wannan ya fito al-qirab ko dukkan abinda aka tsago shi daga gare shi. Qaraba fi limadi yuqarib mudari'i, babu inda aka samu wannan ko cikin Qur'ani ko cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ce walakinnahu ijma'un sahihun, yace amma ijma'i ne na malamai kuma sahihin ijma'i. Wallazi yaqta'u bihi annahu kana fi asr yuqta'u bihi annahu kana fi asr an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa aqarra, yace abinda hankali zai iya yankewa da shi bisa ga tabbaci lalle an yi qirab a lokacin annabi, ba a fadaita bane cikin hadisi, an yi a aikace manzon Allah kuma ya tabbatar da shi. Lalle akwai ayyukan sahabbai da maganganun su dake nuna qirab ya gudan cikin mu'amalolin su, duk da cewa annabi bai furta abinda bakin sa ba. Ina fata an fahimci wannan. وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مثيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقة. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح. وأن حديثي وأن الرواية أن كرقون لك حكيم ابن هزام الله شكار الدعبري شي حكيم ابن هزام صحابي نتكين صحابهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل يا كسنتي يكن شرطا تاو متن إذا أعطاه مالا إن يباش دوكيا وتشين دوكيا ديو بايا تسونتي sai ga wannan ne gune wajen kasuwanci sai ɗauki kuɗi ma cewa sai baka bisa da cewa ka je ka yi cinikayya da shi abinda ka samu riba ina da kashi biyu bisa uku kana da kashi ɗaya ko kana da rabi ina da rabi. Dama a irin wannan yarjejeniya shari'a bata iyakance cewa ga abinda mai kuɗi zai ɗauka ga abinda mai gudanar da jarin zai ɗauka ba, duk abinda kuka yarda da juna da shi ya halatta. Abinda ake bukata a samu tarazi tsakanin ku yanzu juna ga naira 100 na ka je ka gudanar da harkokin kasuwanci duka da cewa za a rinka lissafi duk lokaci kaza, ko kuma duk tafiya da zaka yi ka je ka dawo tun da zaka rinka zuwa wuri kaza ne kana sayo kaya, idan ka je ka sayo ka sayar sai a lissafa a ga meye riban da aka samu. Idan an samu riba sai a kasa ta kashi uku, ni kashi biyu, mai kuɗi kai kashi ɗaya, ko ni rabi kai rabi. Idan an samu faduwa na yi hasarar dukiya ta ba zan ce ka bani ka biya ni ba, haka ka'ida take da ba kai kuma ka yi hasara baka samu ko kobo ba. Ina fata an fahimta. To sai kasance Hakim bin Hizam yakan baiwa mutane kuɗi don a gudanar masa da jarinsa, a gudanar masa da kasuwanci, to amma sai ya baka sharaɗi. Annahu kana yastartu ala rajuli idza aafahu malan, yakan sani sharaɗi ga dukkan mutumin da ya baiwa dukiya muqarabatan, dan yin mu'amala ta qirab, sai ya ce da shi ne Allah taj'ala mali fi kabirin ratba, kar ka yadda ka sanya dukiyata a cikin dukkan wata hanta mai damshi. Wannan sa yanzance ne abinda yake nufi da shi, kar ka yadda ka yi cinikayyar dabbobi da kudina, da akwai garari ka iya sayo tunkiya kafin gari ya waye ta mutu kaga na yi hasara. To ban yadda ba, duk cinikayyar da za ka yi ka je ka yi amma banda cinikin dabbobi, kun gane ko? Na farko kenan, wala tahmilahu fi baharin, ban yadda ba ka yi cinikayya da kudina a dukkan wurin da sai an tsallake kogi. Kar ka je ka tsallake kogi ka sayo kaya kun hayo kwale-kwale an kusan zuwa gaba ya rufe ya kifa cikin teku in yi hasaran dukiyata. Wala tanzila bihi fi batnin matilin, kar ka yadda ka yada zango a wurin da yake magudanar ruwa ne korama na biyu ta kusa da wajen, don kana je an yi ambaliya kana zaune a wajen ruwa ya zo dauke mun dukiyata. Fa in fa'alta shay'an min zalik, idan ka kuskura ka aikata daya cikin abin da na faɗa, fa qadda min tamali, to sai ka biya ni kuɗi na. Ina ba ta fahimta, wato kina a cikin harkar kirabi ana mai ana sanya sharadi, kana da dama ka sanya sharadi, duk sharadin da zaka sa mutukar ba haramun bane ba, bai ginu akan san halalta haram ba ko haramta halal ba, to ya halalta. Tunda al-muslimun ala shurutihim, kabe da mu karanta a hadisin shekaran jiya, al-muslimun ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman, wannan ne kawai halalta ba, kana da dama ka sanya sharadi. Ce to ni ga kuɗina zan baka naira 100,000 ko naira 200,000 ka je ka gudanar da kasuwanci da su, amma kar ka sai kaza, kar ka sai kaza, kar ka sai kaza da kaza da kaza, ina ga ana yawan hasara ciki, dan haka ni ban yadda ka sai wannan ba, banda wannan duk sauran abubuwa ka saya. To cikin abin nan da yace kar ka saya, idan ka je ka saya kuma aka samu faduwa, yanzu kai ne kai hasara sai ka biya shi kuɗin sa. Amma cikin abin da ya bada izini za a iya saya, sai ka je ka saya sai aka samu faduwa, shi ma zai dauki hasara, kai ma za ka dauki hasara. An gane ku? Wannan hadisi rawahu Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni ya ruwaito, wa rijaluhu thiqatun, mazajin da suke cikin sa amintattu ne, mallan ya sanya lamba, yace rawahu Al-Baihaqi aidan, Imam Al-Baihaqi kuma ya ruwaito hadisin, wa qawwal Hafiz Ibn Hajar isnadahu, Hafiz Ibn Hajar yace isnadahu qawi, wa fil mudarabati atharun kathira, abinda dama ake nufi da qirat shine mudaraba, sharikatul mudaraba kenan, shi ne yace wa fil mudarabati, a cikin harka ta mudaraba atharun kathira, an sanya mata sunan mudaraba saboda surutu cikin Al-Qur'ani. To da nan ne yake kafa wata ne, shi Ibn Hazm abin da ke cewa qirat babu shi cikin Al-Qur'ani, amma tun da malamai suka ce da qirat da mudaraba duk daya ne, to alafazun mudaraba ya zo cikin Al-Qur'ani, dan yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, yadribuna fil ardi, ad-darbu fil ardi a cikin lafzin Qur'ani yana nufin as-safaru lit tijarati, yin tafiya dan me dan kasuwanci, sabanin ad-darbu ala al-ardi sai zan to babun taimaka kenan, shafar kasa dan taimaka, amma darbu fil ardi huwa as-safar li tijarati, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah, darabtum fil ardi bima ana safartum kenan. To lafazin yace wa fil mudarabati atharun kathira, dangane da hukuncin halartuwar mudaraba akwai asar da dama, ruwayoyi da dama, annabi sahaba daga sahabbai ذكر في التلخيص منها اتكن لفظا اتكن تلخيص الحبير ا ام بتر زما دغ تشكيس انا علي ان كربو دغ علي وابن مسعود ان كربو دغ عبد الله بن مسعود وابن عباس ان كربو دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنه دكان سو wannan riwayoyi sun tabbata daga wurinsu wadanda suke nuna lalle sahabbai sun yi mu'amala ta mudaraba ko sun yi mu'amala ta tirab wato abinda wannan ke nuna mana kenan halaccin yin wannan mu'amala. وقال مالك في الموطأ إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يا فقاتك للتافي صنع البركة موطأ عن الألاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب أنكر توزن تيدك ألاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبيه شيكما دك بابانك أن جده شيكما دك كاكانك أنه للي شيكا كان ألاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عمل ما في مال لأثمان يا تبين أيكي كركشن وتدوك يا تأثمان دان أفان على أن الربح بينهما بسجد سيوازات نبر ريبا تأتسام وتكانو سديدي وديدا وهو موقوف صحيح وان حديثي ني موقوف كما صحيح معناه يا انغنت سيوا لله عثمان دان عفان يا قله irin wannan muamala da sauran wadansu mutane a zamanin sauran cikin sabai ne ko tabi ai an gane ku to a takaice dai abinda da muke nufi da kiraf kenan shi wannan yana da kwarewa ta fuskar kasuwanci wannan ko yana da kudi shi wannan kudin zai bayar shi kuma can yaje karfi kudin yaje harka da su da abinda aka samu zo su rabar riba gurgurdan yadda suka yi yarjejeniya a farko. To a irin wannan idan mutum na da sharuɗa sai ya faɗa, an gane ku, babu laifi kajin da ya sharuɗa cewa da kaza da kaza da kaza kar a sai kaza ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza, kuma lalle ku iyakance lokacin da za ku rinka yin lissafi a irin wannan yanayin. Kila ya zanto fatauccin sa zai rinka zuwa Kwatano ya sayo kaya ya dawo, ko ya je Lagos ko Aba ya sayo kaya ya dawo, sai ka ce to duk lokacin da ya tafiya ya dawo in ya sayar da abin da zai sayar kafin ya tafi sai ya zo a lissafa a gani nawa aka samu riba. Kazani naka kazani naki sannan ya sake tafiya idan an je an dawo haka kazani naka kazani naki ko kuma ka bar masa kila anan garin zai je bude kanti yayi tai sai ka ce to shikenan duk wata shida zamu rinka lissafi duk bayan wata shida sai a zauna sai mu yi lissafi a ga me ya shigo me ya fita menene kudin da ke hannu wata kaddara ke ajiye idan hada gaba ɗaya nawa kenan me ya karo akan jari wannan shine riba to cikin riban nan kashi kazana ka ne kashi kazana wani koda baka dauki naka gaba ɗaya ba shi ma koda bai dauki naka gaba ɗaya ba in kuka rubuta a rubuce aka sake ajiyewa aka ci gaba bayan wata shida sake lissafi ya halatta amma a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya sai daga baya zuwa lissafi kaga sai rigima ta faru. Amma idan aka iyakance lokacin lissafi za a rika samun sauƙin al'amura ko wata uku ko huɗu ko biyar biyar ko shida shida gwargwadon yadda ko ga za ku iya kuma gwargwadon yadda harkar kasuwancin take don kasuwancin yana canjawa daga wannan haja zuwa wannan haja. Irin wannan akwai albarka a ciki idan mutane za su sanya ikhlasi cikin al'amura shi wanda ya bayar da kuɗin da wanda yake juyawa. To amma inda al'amura suke rike sai muna san rai amma shi wanda aka bawa kuɗin a hannu sai rika ganin ya mutum yana kwance a gida ne yake juyawa. Ya manta da cewa da bai baka wannan ba da yanzu kai ba za ka fito kasuwa ba ka da kimar da za ka je kasuwa a kalle ka. To amma da ya ga an fara samun riba sai ya ga cewa to ai aikin mana wani ai da ba da mata wace ni na san ka koma shi bai san kowa ba dan me daga nan sai ya yi ya fara shiga mutum ya rinka yin wadansu kwane-kwane sai kawai Allah ya kyale ka da dabarar ka ka kai shekara 20 kana baka kulla komai ba ka zalunci dan uwanka ko kuma shi wanda bayar da kuɗin wani lokaci irin wannan ya kama shi ya rinka goranta wa mutum ko na makamancin haka. Duk dai da mai gudanarwar da mai wanda zai wannan kowa idan ya sa Allah a cikin al'amarinsa aka fuskanci Allah ta sai ga Allah ya sanya albarka cikin harkokin mutane. Mu'amalolinmu suna buƙatar gyara sosai da sosai don a harkar kasuwancinmu za a ga kurakurai masu tarin yawa haka a fuskar mu'amala a ce kana da mota ka kirawo driver ya zo tuka maka za a ganin gurin mu akwai ha'inci mai tarin yawa haka dukan kowane irin aiki. To ba komai kawo wannan ba ma alaƙar da waɗannan al'amura da addininmu. Kowa san kansa yake shi mai dukiyar san kansa yake baya san wancan ya karu shi kuma wancan shi ma san kansa yake baya san ya karu baya san mai dukiyar ya karu. Allah cike babul musaqati wal ijara babi na gaba babi ne da zai magana dangane da hukuncin al musaqati wal ijarati al'amura guda biyu. Abu na farko al musaqa abinda ake kira al musaqa ina da gona ba ni da sha'awar shukawa kai kuma kana da irin shuka kana son kai noma ba ka da gona sai in ce zo ka shuka gona ta zo ka noma gona ta wannan shekara bisa ga cewa abinda aka samu a cikin gonar kana da kaza ina da kaza. Idan an samu amfanin gona kai da ka je kai noma kai komai kana da biyu bisa uku ni mai gona ina da ɗaya ko mu raba gida biyar kana da uku ina da biyu duk yadda kuka yarjejeniya akai ya halatta wannan shine al-musaqa daidai yake da al-muzara'a kun bai tona da kyau, wannan ya halatta ku yi haka. Kai kana da gona baka da halin nomawa, ko baka da sha'awar noma, ko baka da abin da zaka noma, shi kuma wancan yana da abin da zai noma, yana sha'awar noma, kuma baya da kasar noma, sai ku zo ku yi wannan rijiyar da zai noma. A irin wannan yanayi kai fi zama wannan kawai zaka bai, yaron shi zai je ya kawo irin shuka, ya zo ya shuka irin abin da yake so, kai dai idan an gama kaza cikin kaza shi ne naka. Idan kuma aka rashin sa'a wannan shekara an yi fari ba a samu amfanin gona ba, ko an samu amfanin gona kwari sun cinye, ko kwari sun cinye, ko irin fulalin nan barro sun zo sun yi muku barna, sun duk kun yi hasarar ku duka kenan, ba wanda zai ce wani ya biya dan uwansa. Ina fatan kun fahimta. Wannan shine al-musaqa. Sai kuma al-ijara. Al-ijara shine dukkan wani aiki na kwadago da zaka bai wato sayan amfanin dan adam, ka sai amfanin shi, ka bashi kuɗi shi ya baka mai amfani. Amfanin da kake bukata, misali kamar tela, ka bashi kuɗi shi ya maka amfani wajen dinka maka tufafi, ko dukkan wani aiki na lebaranci, ko dukkan wani aiki na kwadago da zaka kulla kai da mutum daya, ko kai da wani kamfani, ko kai da wata cibiya ta gwamnati, ko wata cibiya mai zaman kanta, wannan shine ake kira ijara kwadago. Ali ibn Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amala ahla khaybar bi shatr ma yakhruj minha min samarin aw zar'in, muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare da gare su, shi da mahaifinsa. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi, amala ahla khaybar, ya mu'amalanci mutanen Khaybar. Khaybar din nan gani ne dake arewacin Madina kan hanyar Sham. Yahudawa ne aka ci su da yaki, su mutanen Khaybar a wancan lokaci. Sai manzon Allah ya mu'amalance su cewa duk da an ci su da yaki, yanzu da su da abin da suka mallaka duk ba za su mallaka musulunci ba. To amma idan su habbai sun karɓi waɗannan manyan gonaki na garin Khaybar, ba su saba da irin wannan noman da ake a Khaybar ba, zai zanto ba za su yi amfana da su ba. Sai manzo Allah ya ce mutanen Khaybar su tsaya a nan Khaybar, su rike gonakin su noma. Sai ya mu'amalance su bi shatri ma yakhruj, cewa su noma gonakin amma da sharadin su bayar da rabin abin da ke fitowa minha, cikin gonakin, min samarin, na yayin itace, aw zar'in, ko dukkan wani dangin kayan shuka. Gonan alkama ku je ku noma, idan an zo da kaka amfanin gonar ku dauki rabi ku bai wa annabi rabi sallallahu alaihi wasallam. Gonar da bine ku noma, idan an zo kakan da bine yayi ku dauki rabin abin da kuka noma ku bai gwamnati musulunci rabi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mutanen Khaybar. Wato karkashin wannan hadisi, kamar malam yana kawo mana hukuncin halaccin mai almusaka, kila nan wurin ka ce gonakin nasu ne, yaya za a ce kuma su ba da rabi? Ya gonakin sun riga sun zama na musulunci tunda an ci su da yaki, sun zama ganima kenan ko? Yanzu gonakin mallakar annabi sallallahu alaihi wasallam ne, dan kayan ganima a hannun manzon Allah yake, shi zai raba irin yadda Allah ya tsara masa. Wanda suka je yaki ba su da cewa sai abin da manzon Allah ya ce, da haka ma lokacin da suka rinka rigima, wane ce takobi kaza na wane, wannan ce takobi kaza, sai manzon, sai Allah ya ce yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ma'ana suna tambayar ka dangane da al anfal, dukiyoyin da aka samu na ganima, kun ka ce da su al anfal lillahi war rasul, ai gaba ɗaya dukiyar ganima mallakar Allah ce, mallakar manzon Allah ne. Ma'ana Allah da manzansa ne kadai ke da ta cewa kan cewa me za a raba, wa za a ba, kuma kaso nawa za a bashi. To tun da riga an ci su da yaki, an ribace su, an ribace gonakin su, manzo Allah ya karɓan gonakin nan, musulmai su rike ba wata fa'ida tsakanin Khaybar da Madina wajen kilomita 170. Yaushe a irin wannan tafiya ta da mutum zai tashi je yau noma a Khaybar, ya dawo Madina ya zo kwana? Sannan in ma sun je, yanayin gonakin Madina sun sha bamban da na Khaybar, kila ba su iya irin noman da ake a can ba, wani salon noma ne daban a can gurin wanda bai saba da yanayin kasa irin na Madina ba. Sai manzon Allah ya ga yana daga cikin maslaha, ku zo ku noma gonakin nan, ya ku Yahudawa, idan kun noma kowace gona za a ɗauki rabin abin da kuka noma a baku, ko kuma ku bayar da rabin ga gonakin musulunci. Duk shekara haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi. Sai ya tura musu da mutum, idan kaka ya yi a je a auna a ga komai da komai, ai khas tun amfanin gonan nan, wani lokacin an girbe sai a karɓa. Haka manzon Allah ya rika yi har yabar duniya mutanen Khaybar akan haka suke. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuto. Ashe yanzu misali, idan kana da gonaki, kai ko baka da arzikin da zaka yi noma, ko baka da jarin da zaka yi noma, ko yara marayu an bar musu gonaki ba za su iya nomawa ba, sai aka samu wani zai noma, sai a wannan yarjejeniyar da shi, zo ka noma wannan gona, ya kai sarkin noma, abinda aka samu na amfanin gona kaza na marayu kaza naka. Wannan shine maslaha. to amma galibi mutane ba sa san wannan maslaha, sun fi son su yi zalunci. To sai Allah ya kisan ya albarka cikin harkar noma, cikin harkar kasuwanci. Wallahi in za mu adalci a cikin harkar kasuwa, a cikin harkar ijara, a cikin harkar noma, mu da muke wannan yanki ba karamin albarka Allah ya wa wannan yanki na arewa ba. Ba irin kasar da babu a yankin arewa. Akwai Taɓo, akwai Laka, akwai Dizal, akwai wurin masara, akwai wurin shinkafa, akwai na alkama, akwai inda zaka noma, har inda zaka noma inabi akwai a cikin arewacin kasar nan. Amma yana nan dajin Allah ba a rayar da shi, saboda an riga an saba masu kuɗi, in sun saci kuɗi sai su kai bankuna sai su zauna a rinka ba su interest na banki, su rayu a kansa, ko su ɗauka su kai kasar waje a rinka ba su da dollar su rayu a kai. Ba za su iya rayar da kasa ba, sai ga kasar noma wawa kekiya, amma babu wanda yake amfana da ita. Ka ɗauki mota tun daga Port Harcourt ka tafi ka kama hanya kai arewa har zuwa Guru, har zuwa Hadejia, wajen kilomita 200 za ga kasar noma mai ban mamaki, za ga dausayi mai ban mamaki, musamman tsakanin Gashuwa da wato Guru, wuri mai dausayi, wuri mai kasa, haka tsakanin Guru din da Hadejia, wajen su kirka san masu ina ne wurare na noma ga sunan gurin. Amma gwamnati ba ta amfana da su, manyan masu arziki ba ta iya amfana da su. Karfi sai kawai kana tafiya sai ka ga wani signboard an nuna cewa bankin duniya suna da wani project a cikin nan gurin, sai je su nuna muku wani abu daban, kuma daga karshe su rinka harkokin kasa suna fitar da ma'adanai a sashe suna kaiwa kasashen su. Shikenan shugabannin mu suna haka. Idan ka zo ka shigo, musamman idan ka kuma ka ɗauki misali tun daga tudun wadar ɗan Kade, idan ka kamo hanyar Jos zuwa daga Kano zuwa Jos, tun daga tudun wadar ɗan Kade ka tafi har ka zo Samunaka, har ka zo Jingir, ka kafar noma, ka ga irin masara da ake nomawa a wajen, ba irin noman da ba za a yi wajen ba. Haka idan ka ɗauka tun daga Kano Tambora ka ɗauka ka tafi har Zaria, har ka zo ka shiga Kaduna, ka ga irin kasar noma a wajen da babu irin da abin da ba za a noma ba. Haka wurare, haka nan kasar biyu, haka nan cikin Gombe, haka cikin ina ko ina albarka su ga sunan masu tarin yawa, amma ba a amfana da su, ba a amfana da su. Tun kafin kasar nan ta samu fetur, arewa ce ta rike Najeriya a matsayinta na Najeriya, da me da gyaɗa da auduga kaɗai. Gyaɗa, auduga da shi aka rike Najeriya, aka duk wannan manya-manyan gadojin da ke Lagos kafin ma a san za a samu fetur. Ma'ana tun kafin ma a san za a haifi mai sabulu, balbela take da farinta. To amma saboda ba ma amfana da abin, haka kasar take da albarkatu masu tarin yawa, ba fetur ba, banda fetur sinadari na tattalin arzikin kasa a kasar nan wanda za a yi amfana da su suna da yawa. To wannan shine amfanin shari'ar musulunci, inda gwamnatin mu na arewa za su farfaɗo da shari'a, malamin su yi musu fashin bakin irin waɗannan hadisan da tarihin rayuwar annabi da sahabbai, da irin yadda suka ci Farisi, suka ci Rum, da ya suka kawo wa duniya sauyi cikin shekaru 20 da kadan, yadda suka kawo wa duniya wani juyin juyi hali, kowa ya ji sa'ida. Saboda in ka riga ka gina zukatan mutane, to ka riga ka gina gangan jikin su. Amma in ka gina gangan jiki zukata suna rushe, ka riga ka rusa bil adama gaba daya. Babu abin da zai gina zuciyar ɗan adam kuma sai imani da hakikanin sanin Allah, ya san matsayinsa shi ɗan adam ne, duk irin ci gabansa bai isa bai wa Allah tawaye, bai isa bai wa Allah juyin mulki wajen gudanar da duniya. Allah yana nan a matsayinsa da shi ne Rabbu, almutasarrifu fil kauni ala hasabi iradatihi wa mashi'atihi, wanda yake da tacewa cikin abin da ke faruwa cikin sammai ko ƙasa gwargwadon yadda ya so. Duk abin da ya maka na kwakwalwa, ka yi kwamfuta, ka hau kumbo, ka je duniyar wata, ka yi menene, yana nan cikin lokaci kaɗan. Idan Allah ga dama sai ya hargitsa maka lissafi, ruwan sama kawai sai ya tuno, sai ka rasa yadda za ka yi wata kwamfuta za ka kare maka shi, wani kumbo zai iya kare maka shi, ambaliyar ruwa kawai. Ko ya jarrabe ka da gobarar daji, ka rasa yadda za ka kashe ta. Ko a jarrabi mutane da girgizar kasa, a rasa yadda za a yi. Ko a jarrabi mutane da duwatsu masu aman wuta, irin yadda dutsen Oso a kasar Japan yanzu yake ta yi, duk ci gaban Japan ta rasa yadda za ta dakatar da shi. To wannan dan Ubangiji ya nuna mutane shi shine Rabbu, kai kuma dan adam kai ne marbub, ba yadda ka iya. To idan mutane suka san wannan, sai su kaskantar da kai gare shi, sai su bude dokokinsa da shari'arsa, sai su zauna lafiya tsakaninsu da shi. Idan suka ce mun ki, sai Ubangiji ya kyale, sai sun yi sama sai zame tabarma ta karkashin su. Kafin kimtawa da bismillah sai ka ji ka zama labari abin tattaunawa a kai, bayan da ya fice cewa mu ne za mu yi kaza, mu muka yi kaza, sai a waye gari ka zama nisiyan mansiya. Na haka dole sai mun koma fashin bakin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da aiwatar da su cikin ayyukanmu na yau da gobe kafin mu samu rayuwa mai sa'ida. Wane ne a Najeriya yake jin daɗi yanzu? A faɗa mana, shi mai mulki ko mai kuɗi? Duk kudin ka dai a Najeriya baka isa ba ka zuto tallan lantarki ka ji dadin ta na tsawon awa 12. Duk kudinka, duk sarautarka, duk mulkin gargajiyarka, duk rawaninka, duk waɗansu anene da kake da su na da ko ne yanzu a kafadarka baka isa wannan ba, ka zuto tallan lantarki awa 12 baka isa ba. Gashe ka ce to aina da generator automatic one to ba diesel. Ina da kaza ba kaza. Karfe kana da generator, kana da kaza, kana da kaza, baka isa ba ka yi tafiya kilomita 50 daga cikin garin Bauchi zuwa ƙauyen ka mahaifarka inda zaka je ka sada zumunci, face sai kana jin tsantsan hanya za a iya tare ka yi maka fashi. To za ka kwantar hankali ke cikin wannan. Gara ma ka ga Allah in kana son kwantar hankali, shi ne sai ka shiga cikin kamari ka samu ana maka bisharar gidan aljanna. Amma haka nan gurin zaka zo ka ja wahala ne, baka ji daɗin wutar lantarki ba, baka ji daɗin telefon ba, baka ji daɗin fax ba, hankalinka bai kwanta ba. Kai gida dole sai kai katuwar katanga, sai ka sanya wayoyin lantarki, sai ka sanya karnuka waɗansu gidajen ma har da macizai suke gadi. Duk da haka kuma baka iya barci sai in an ce as-salatu khairu minan nawmi, ka san gari ya waye kenan, shine zaka fara barci daga nan gurin har karfe 11 rana. Amma cikin ragowar daren baka isa kai bacci ba. To ina kwanta hankali, wallahi ba za mu ji daɗin zama wace mun ba Allah. Matukar ba Allah muka bi da dokokinsu ba, duk abin da muke tsammani shi ne daɗin ranmu, sai Allah ya mayar da shi shi ne azabin. Wato Allah na dankan ɗan adam ne, abin da ka fi so to sai Allah ya damke ka da shi ya zame maka shi ne dalilin shan wahalarka. Ba mulki ka fi so ba, sai Allah a maimakon idan ka samu ya zama sa'ida sai ya mayar da shi dalilin shan wahalarka. Har annabawa Allah ya jarrabe su da irin wannan, dan ya nuna shi ne rabbu wanda duk baki kuma rabbu ne. Da annabi Yaqub ya so ɗansa Yusuf, me ya faru? Sai Allah ya jarrabe shi da wannan abin da yake so ɗin, ya sha wahala tsawon shekaru, ya kasa jin daɗin zama da shi ɗin har sai lokacin da Allah ya yanke al'amarin. Dan annabi mafakin Allah ya masa wannan ibtila'i ballanta na kai. Allah gane da mu. Wa fi riwayatin lahuma, ya zo cikin wata riwayan ta Imam al-Bukhari da Muslim. Fasa'aluhu an yuqirrahum biha ala an yakfuhu amalaha wa lahum nisfu at-tamri. Fasa'aluhu, sai Yahudawa suka roki annabi an yuqirrahum biha, ya tabbatar da gonakin nan a hannunsu. Ala an yakfuhu amalaha, bisa ga cewa su za su isar maka aiwatar da gonar, a aikata ta, a nome ta. Walahum nisfu tamri, suna da rabin abin da aka noma na dabino. Faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah ta rada mutane Allah tabbata gare shi yace da su, nuqirrukum biha ala zalika madina, za mu tabbatar da ku akan hakan gurgudan yadda muka so. Ma'ana ko ke karma bai yakan ce ba, ku je ku yi ta nomawa zuwa gurgudan yadda muka so. Ranar da dimbar gada ma sai mu fara mu ce to ya isa ka. To da wannan ne waɗansu suke cewa a ce harka ta musaka in ba da gona ta ka noma, bisa ga cewa amfanin gonar mu raba, wannan harka kana da dama ka bayar da ita ba tare da iyakance lokaci ba. Lokacin da duk ga dama kuma sai ka yanke mu'amala. To sai dai anan malamai suka ce in za ka yanke mu'amalar za ka yanke ta ne bayan kaka ya yi an raba wannan amfanin kafin a sake shukawa. Amma idan ka bari har aka shuka sannan ka za ka yanke mu'amala, to ya za ka yi da shi kenan. Bai zanto a kowane nau'i na zalunta ba? To nau'i na zalunta. Ko dai ka bari kofa a buɗe, daga nan har illa wata Allah yi noma wata shekara ka bani kaza, ya halatta. Ko ka ce ka noma wannan shekara, shekara mai zuwa ko mu sake magana. In na zama noma da kai na so, in na zama noma ba in sake bar maka, ya halatta. Ko ku yi shekara biyu, ya halatta. Ko uku, ya halatta. Ina fara mun fahimta. Manzo Allah ce nukirrukum biha ala zalika ma ti'ina. Faqarru biha, sai suka tabbata da noma wannan gonaki. A haka suka yi har annabi ya bar duniya. Abubakar ya zo ya shekara biyu ya bar duniya, duk haka ne. Abinda duk suka noma rabin su za a kawo wa gwamnatin musulunci, a kawo wa amir dan a rabawa talakawa, ko a sayar da wannan amfanin gona a yi amfani da shi wajen jihadin musulunci, wajen sayan makamai dan kai farmaki, dan kare mutuncin kasa. Haka gwamnatin musulunci take da dan san kudaden shiga ta kashe babar wadan abin da zai amfane ta, ko harkar ilimi, ko kiwon lafiya, ko tsaron kasa. Haka suka ci gaba faqarru biha, suka tabbata wajen aikata wannan gonaki, suna ba da rabin abin da suka noma. Hatta ajlahum Umar radiyallahu anhu, har ya zo lokacin da Umar ya kore su daga Khaybar din gaba daya. Lokacin da suka wani rashin mutunci, Umar dan Khattab yace to ku tashi daga kasar, an kore ku kasar, da ma an riga an ci ku da yaki ta musulunci ce, an kore can zuwa kasar Sham gaba daya. Sai da suka fita daga wannan kabilar da Larabawa can kasar Sham, wajen inda Lebanon da wata take ta Afrika aka watsa su. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها يا ذكر صحيح مسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر يا ميكاوا يهوداوان خيبر نخل خيبر فإتا تنو دبيني دكي خيبر يا ميكا مسسو وأرضها دغونكين خيبر دل على أن يعتملوها أبي ستتوا سراير دوطن نمغونكي من أموالهم دقدوكيو ينسو ولهم شطر ثمرها ستوكرة الأنفان نمغونر لكي كما سبيوا واتوغل لكم نتنس وكي نكا كفيل مغونر لكي كفيل مغونر لكي كفيل مغونر shine zai yi sassabe shine zai kawo a irin shuka sai shuka da komai da komai kai ba komai filin kawai ka bai wa alaikum salam yana iya bada hayan gona kuma zai bayar ba bayanin sa zai zo nan gaba dai dan yi hakuri kadan kila za ka ga shi cikin hadisi yayi lamba a kasa yace qala al-majd ibn taymiya fil muntaqa al-majd ibn taymiya wato kakan ibn taymiya ya faɗa cikin littafin sa muntaqa وظاهر هذا ان البدر منهم ظاهر wannan zance dake cikin wannan hadisi zamu ga ashe irin amfanin daga wajen sai albadr shine iri an albadr minhum irin nasu ne wa anna tasmiyatu nasib al-amili yughni an tasmiyati nasib rabb al-mal kuma in an ambace rabon wanda zai noma wannan gona ba sai an ambace rabon mai gonar ba ka san sauran da ya rage nawaye ne mai gonar tunda yace walahum shatru thamariha suna da rabin abin da suka noma to rabin nawaye wannan gonar kenan haka idan ka zo kuma mutum gonar ka zo kace ka noma amfanin da zaka noma rabin naka ne wato rabin ya zama nawa ko ba a faɗa rabin mai gonar ne ba wai sai an faɗe shi ba wa yakunu al-baqi lahu sai zanto sauran na mai gonar ne kenan وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وانا حديثي أنكر قوشي لك هنزلة ابن قيس الله تقال يرداء قريب قال يتي سألت رافع ابن خديج ناتم بي رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة dangane da hayar gona ta hanyar zinari da azurfa ko abin da yake madadin su in ga gonarka in ce ina son ka bani eka kaza ko gonarka ta wuri kaza bisa da kuɗi kaza in noma in baka kuɗi kaza aka tambaye Rafi ibn Khadij me ye hukuncin haka a bayar da hayar gona a yamakon a bada amfanin sai a baya mai gonar azhab wal fidda zinari da azurfa bakala la ba ka bi yace babu laifi babu laifi إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متاني سنكة تنتي ألوكة من ذن الله سنة باير دهير قونا على المازيانات بسجة سوا كيوان دكتر وهير ذاك توكي المازيانات المازيانات شيني دكان أظن دي فتوون دي كابر لوا أنجاني بو وأقبال الجداول kuma za ka karɓi dukkan mashigar jadawul 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 na jadawul jadawul shi ne idan inda ake noman rani za ku gani na manta sunan shi ne da rasa idan aka zubo ruwa daga can teku ko kuma daga inda inji ya koro ruwa ba ana masa hanya da yake bi ba wanda yake rarraba shi cikin gonaki wannan kowane ɗaya shi ne jadawul jadawul ya zama jadawul me ba nan su da rasa magudana ni ma haka na faɗa amma dai na san ina da suna na manta sunan ne koma a wannan ne goma koma ita mai kamun kifi goma a kwami wurin da ake zuba ruwa kenan inda ake ta doki eh wannan sunan shi na taba ne ba gaba da tangali wallahi duk abin da ko ga dama ku samu shi duk dai gane ma nasa ko kun dai gane ma nasa to shi ke yace mutane sun kasance yu'ajiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna bayar da haya ne lokacin manzon Allah alal maziyanat bisa ga maziyanat shine yasa nan ba daga kasa ko hiya masailul miya shine makwararar ruwa wakila ma yambutu hawla sawaqi, wadan suka ce shine abin da yake fitowa dab da inda injin barwa din yake. As-sawaqi jami'i na sakiya, sakiya kuma shine abin da ake barwa da shi, ga wanda suke barwar lambu inda ba inji ke bayarwa ba, za ga itace da ake sawa a sanya kasa da jibo ko, to shine sakiya. Sawaqi jami'in sa kenan. To banda shi yanzu koda inji da za a sa inda zai bada ruwa zai dauki ma'anar bada ruwa, ya zama mai sakiya kenan. To irin abin da yake nan kaga ya fi samun ruwa da wuri, ko mun karancin ruwa shi zai samu. To sai su zo bayar da hayar gona, sai su ce zan baka hayar gona, amma duk abin da zai fito nan kusa da inda injin ban ruwan yake, ko inda wannan sakiya take shine nawa, kai kuma sauran naka ne. Ina ba za mu fahimta. Kaga wanda yake kusa da inda ruwa yake, wanda da wahala ko mun karancin ruwa a ce dai idan aka zuba ruwan kafin ya je can inda yake nasa ba ta nan ya fara sha ba, to sai ya tartanta cewa nan yake so. To kuma amma wani lokaci kuma sai ya zanto tunda nan ne ruwa ke fara sauka, sai ruwan yayi wa shukar wajen yawa, kuma sai take yin kyau na nesa kuma zai fi kyau. To wani lokacin mai gona zai sarkanta wannan, wani lokaci mai wanda ya karɓi hayar gona shine zai sarkanta wannan. To haka da suke yi da juna, an gane ko? Wa ashiya'a min az-zar'i, ko su iyakance wani abu da abin da aka shuka, bayan shuka ta fito sai mutum ya baka aran gona, sai ko kafin ya baka sai ce amma abin da ya fito daga nan yammacin nan wajen shine nawa, kai kuma sauran naka, tunda gonarka sai kaga wannan kila ko ya san nan wajen an fi samun amfani zan bayar da kyau. Yace to da haka suke yi, fa yahliku haza, sai zanto wannan wanda aka sarkanta ya halaka, wa yaslamu haza, wanda yake cin gefen kuma ya tsira, wa yaslamu haza, wani lokacin wannan kuma ya tsira, wa yahliku haza, wancan kuma ya halaka ya lalace. Walam yakul linnasi kira'un illa hadha, da mutane ba su da wata hayar gona sai ta irin wannan yanayin. Falizalika zajara an, da haka sai manzon Allah ya hana. Kun gane ko? Wato shi wanda ya tambaye Rafi ibn Khadij yana ganin bai halatta ba a yi hayar gona, shi kuma Rafi ibn Khadij ya san ya halatta ta wani bangaren, bai halatta ba ta wani bangaren, da haka da ya ce fala ba'sa bihi babu ladhi, sai ya kawo kissar yanayin yadda suke wanda annabi ya hana, dan karka dauka wannan yanayin. Wato wannan wanda mutane suke yi, mutum ya ware ya ce daidai nan ne nawa, can ne naka, ko nan ne naka, nan ne nawa, irin wannan shi annabi ya hana. Ina fatan kun fahimta. Amma wanda ba shirɗanta wannan babu wani abin da aka ce falizalika zajara anhu, fa amma shay'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi, amma dukkan abin da yake sananne kuma wanda za a iya samun garanti a kai, ka noma abin da dukkan noma kaza bisa kaza nawa ne, ko ga hayar gaba daya, wato ba wani sharadi na cewa kaza nawa ne kaza, wannan babu laifi a kansa. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wa fihi bayanun lima ujmilatul muttafaqi alayhi min itlaqin nahyi an kira'il ard. Ibn Hajar yace wa fihi bayanun, cikin wannan hadisi da muka karanta yanzu na Rafi' ibn Khadij, akwai bayani karara lima ujmila, dangane da abin da aka kawo shi a dunkule fil muttafaqi alayhi, cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, min itlaqin nahyi, wanda ya kunshi sakin kalma cewa an yi hani wajen wato hayar gona. An gane ko? An kira il ardi, wanda ya kunshi hayi dangane da bayar da hayar gona. Yace wancan hani da aka ce an hana, ba wai an hana bane ba gaba daya, an hana ne a wani lokaci kuma an halarta. An gane ko? Wannan sharadin da aka hana ya sa lambar ya gasa kun duba mu gani. Qala al-Bukhari wa qala Qais ibn Muslim an Ja'far ma bil madinati ahlu baiti hijratin illa yazra'una al-thuluth wa ar-rubu'. Imam al-Bukhari yace Qais ibn Muslim ya karbo magana daga Abu Ja'far, yace ma bil madinati ahlu baiti hijratin, a cikin madina babu wani gida inda ma'abuta hijira suke, illa yazra'una al-thuluth wa ar-rubu'. Fa dai suna karbar hayar gona duka da cewa za su noma su bayar da thuluthin abin da suka noma ko rubu'in sa. Wa zara'a Ali wa Sa'd ibn Malik wa ibn Mas'ud wa Umar ibn Abd al-Aziz wa al-Qasim wa Urwa wa alu Abi Bakr wa alu Umar wa alu Ali. Malam ya kare bayani da cewa Ali ibn Abi Talib ya kulle yarjejeniya ta muzara'a tsakaninsa da wani, ya bada gona a noma bisa ga cewa kashi kaza nasu ne, kashi kaza na mai noman ne. Haka Sa'd, an gane ko? Ibn Malik, haka Ibn Mas'ud, haka Umar ibn Abdul Aziz, haka Al-Qasim ibn Muhammad, haka Urwa ibn Zubayr, haka iyalan gidan Abu Bakar sun yi wannan, iyalan gidan Umar sun yi wannan, iyalan gidan Ali sun yi haka. Kala wa amala Umarun nasa ala in jaa Umaru bil badri min indihi falahu shatru wa in jaa'u bil badri falahum kada. Yace ai Umar dan Khattab ya mu'amalanci mutane wajen su noma gonakinsa, yace in jaa Umaru bil badri, idan Umar ya kawo muku da irin shuka min indihi daga wajensa, falahu shatru, to lakum abinda aka noma naki ne, ko kuma masu noma labi naku. Wa in jaa'u bil badri, in ku so ne suka kawo irin shuka, falahum kaza, to suna da kaza, suna da kaza, suna da kaza, duk yana da kaza. Abin da yake so ya nuna mana anan guri shine ya halatta hukuncin me al-muzara'a ko kace al-musaka wannan kenan. Sannan kuma ya halatta hukuncin mai bayar da hayar gona. Kana da dama in kana da gona da ba za ka noma ba, mutum ya zo ya noma bisa ga cewa in ya noma rabin abin da ya shuka naka rabi kuma naka. Kana da dama a madadin haka kuma ka ce ya dauki hayar gonar taka, sai ku yarjejeniya noman rani ne zai yi tsawon wata nawa ne, yadda ake jin kakar abin da zai noma ya kare tsawon wannan watannin sai ya karɓi hayar gonar har zuwa lokacin da zai kakan wannan abin da zai ya fitar gona ta dawo hannunka, bisa ga nawa, bisa ga kuɗi kaza ya halatta ai wannan. Ina fata an fahimta. Hadisan da suka zo wanda suke nuna annabi ya hana ayi hayar gona, a bada hayar gona, wato dukkan su malamai sun yi bayani akan su cewa ya hana ne bisa ga waɗansu sharuɗa da suka saba, kamar wanda muka yi bayanin sa nan. Waɗansu suka ƙara bayani suka ce annabi ya hana ne a farkon musulunci, daidai lokacin da sahabbai suka yi hijira daga Madina suka zo, ha suka hijira daga Makka suka zo Madina, suna son su yi noma, ba su da gonaki tun da su baki ne. Idan aka ce za a ba su haya, ba su da sana'a ma lokacin ballantana su samu kuɗin abin da za su biya hayar gona. Sakamakon haka sai su zauna a yi asarar energy din su kenan, ƙasa ba ta amfana da komai ba. Daga nan sai manzo Allah ce to bai halatta ba da hayar gona. Ku ba su noma abin da aka noma, ko ɗauki rabi su ɗauki rabi, ko ku ɗauki kaza su ɗauki kaza. To da aka yi mutane suka hawa Madina musulunci ya ci gaba, duk waɗannan sahabbai suka samu nasu na kansu shikenan, sai aka sake mai da hukuncin haya yana nan a yadda kenan. An haramta ne saboda ne wancan kukun lokaci. Waɗanda suka ce ma waɗanda aka ce haramun ne a ba su hayar gona su ne ahlus suffa, al-fuqara al-muhajirun din nan kenan, fakiran da suka zo suka yi hijira, yawanci ma ɗansu gauraye ne, ba su da mata, masallaci suke kwana, har aka yi musulun ba kusa da masallaci nan suke, suna zaman hayya ilal jihad. Kawai su suke a ce gobe za a fita jihadi, kowa da kikan saka ne ya fito a ce. To irin su ne manzo Allah ce ba za a ba su hayar gona ba, sai dai ko a ba su aro, ko kuma su noma bisa ga cewa ku raba amfanin gonar. Ina fata an fahimta. Da haka dai a yanzu ya halatta ka bayar da mai hayar gona. Wa an sabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa 'anil muzara'ati wa amara bil mu'ajarati. An karbo hadisi daga sabit ibn al-Dhahhak, Allah ya kare da gare shi, yace manzo Allah ya yi hani dangane da al-muzara'a, bayar da gonarka wani ya noma bisa ga cewa da kaka ya dauki kashi kaza ya bar maka kashi kaza, annabi ya hana haka. Wa amara bil mu'ajara, amma ya yi umarni da ka iya daukar laborori su noma ma ka biya su. To shi ma wannan hali da manzon Allah ya yi ya takaitu ne akan wanda za su ce idan an noma din daidai wuri kaza abin da ya fito na wani, kai kuma daidai wuri kaza naka, wannan haramun ne in za ka bayar da gonarka ce a yi haka. Saboda me? Saboda jin tsoron ila tunda gonar ka sai ka san wuri kaza da wuri kaza shuka ba ta fitowa da kyau, wuri kaza take fitowa, sai ka zaɓi wurin da take mai kyau, kace nan ne abin da ya fito naka, sauran kuma na wanda ya karɓa noma, kaga nan akwai nau'i na ne na zalunci. To ta iya yiwuwa kuma a wannan shekarar inda ka zaɓa bai yi kyau ba can kuma yayi kyau, kaga anan gudun sai rigima ta faru. To dan gujewa wannan rigima sai dai ka bayar da gonar a takaita ka, sai abin da duk aka noma kaza naka ne, ba ruwan ka nauyi kaza da wuri kaza, duk amfanin za a yi wa za a yi lissafi, sai a baka kasir kaza shi kuma ba shi kashi kaza. Ina fatan kun fahimta. وعن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. وانا حديثي عن كرقر عبد الله بن عباس يتي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ليمون باب الله يزوي مسكه واعطى الذي حجمه اجره كما بان ان كمل مسكه دين يبي ونده يكفل لادنسا wannan ya nuna kenan zaka iya daukan mutum ya maka aiki kai ne ka biya shi. Kuma ya nuna ashe ana iya yin sana'a da kaho, tunda ga wani ya yi wa annabi kaho, annabi ya biya shi kudinsa. Ya ce walau kana haraman, inda a ce kudin yin kaho haram ne, lam yi utihi, to da annabi bai ba shi ba. An gane ku? وعن رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وانا حديث عن كل جرافة ابن خديج يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي كسب الحجام لا دند اكي بيه ميك هو ادن ياي خبيث. وانا خبيث ني ممونا ابني ثم يولي كمنا وجن لتكون حديث ني انت تكي وانا رواه البخاري وانا رواه مسلم ابن ابن حجر كسو ينونا وانا انا نقول galibi wadansu malamai sai suka dauki wannan hadisin na kace cewa idan mutum zai maka kaho zai dai bi sabillahi, amma ba a biyan sa. Saboda annabi yace a yace kasbul hajjami khabith, suka ce khabith din nan wato ya zama haramun kenan, tunda ko haramun ne ba za a bashi ba, shi ma kuma bai halatta ya karba ba. Sai wadansu malamai suka ce a
shi dai bayarwar shi kaho abinda aka fi so, idan wanzani zai maka kaho to yayi fi sabilillah, amma idan ka biya to wannan abinda aka yi ba ai haramci ba, amma da zai fi sabilillah shi yafi dace. Hadis da ake nufi da shi a cikin wannan hadisi, ana nufin abin da yake mai karancin daraja, tunda akan kawo hadis ba a nufin haramci a cikin Alkur'ani, har kuma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kafa tafarnuwa ya ce hadis, amma duk tafarnuwa ya ce, amma abin da yake nufi cikin dangin abinci kana daga cikin ababen masu karancin mai daraja. To haka cikin dangin sana'a, sana'ar mutum ya yi kaho a biya shi, yana daga cikin sana'a mai karancin mai karancin daraja. To abin da Allah yake nufi min arba'il makasib, annabi ya sai yin abinci, wa kallama mawalihi fa khaffafu anhu, yayi magana da mawalihi wato waɗanda suka yantar da shi, da ba wani a karkashin sa, yayi musu magana cewa wannan bawan Allah ku rinka jin tausayin sa wato dangane da al'amuran rayuwa, fa khaffafu anhu, sai suka rinka sauƙaƙa masa al'amuran cikin rayuwarsa. واسم ابي طيبه نافع ابو طيبه بن سنان نافع وكان غلام محيصه بن محيصه ابن مسعود واتو يا كسنتي باوا ني دانا محيصه ابن مسعود ان كان سنن ديدي وهيجيء في الكفاءه والخيار في النكاح ان الذي هجمه ابو هند زي زونن غبا اتيكن باب الاوري ده باب الكفاءه وجن اوري منين كفاءه اسامو ديديتو درجه تكانن مدي ده ود زي اورا زي زو hadisin zai zo a nuna mana cewa kuma wanda yawa annabi kaho ba shine Abu Taiba ba, shine Abu Hind, wasmuhu Yasar Maula bani Bayada, shi kuma sunansa Yasar Maula bani Bayada. Qala Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa Zadul Ma'ad, fihi dalilun ala istijari at-tabibi min ghairi aqdi ijaratin bal yutihi ajra al-mithli aw ma yurdi, yace a cikin wannan abin da annabi yayi ya kirawo mai kaho ya zo masa kaho, da ya zo bai ce nawa zan biya ka ba kudin kaho, bai ce haka ba, amma da ya gama sai ɗauki sa'i biyu na kayan abinci sai bashi. Ibn al-Qayyim yace fikihun da zaka dauka anan shine, ashe dukkan wanda zai maka aikin likitanci zaka kira shi ne ka ce yi mun, idan yayi sai ka kimanta abin da baka yi koro ba sai ka bashi. Ina likitoci suke da masu private hospital gida, sai ka kimanta abin da ya dace a baiwa likita kwararre irin sa sai ka bashi. Aw ma yurdihi, ko kuma ka bashi abin da kake jin ai kaza dai kila ba zai fushi ba. وفيه جواز التكسب بالهجامه كما cikin hadisin inda Ibn al-Qayyim akwai halaccin ashe mutun ya iya neman kudi ta hanyar yiwa mutane kaho, to kaga tunda shi kaho wani bangare ne na me na likitanci, tunda ka fitarwa da mutun wani ladar jini ne wanda bai da amfani a jika zai iya haifar masa da cuta, kuma da dukkan hadisin annabi shi kaho yana da amfani. Har kazazun nan da al'asar ido na kai kan wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yin kaho a ranar 17 ga wata, da 19 ga wata, da 21 ga wata, dawa'un min kulli da, magani ne na kowace irin cuta. Yi wa mutum kaho ranar 17 ga wata, da nawa? 19 ga wata, da 21 ga wata, dawa'un min kulli da. Wato ko a yi shi a ranar 17 ga wata ko ranar 19 ga wata ko ranar 21 ga wata, don ba zai yace an jera maka a ba ko wani wata ba, in dai za a yi din bukata ta kama a yi to a yi shi a wannan ranar kuma. A cikin kowane wata ba iyakance wata ba, a kowane wata za a yi shi to a kintace ranar 17 ko 19 ko 21 ga wata. Lallai a jaraba cikin abin da annabi ya faɗa, lallai za a ga fa'ida in an jaraba. Eh? Yake ce ne? Eto wannan ban taba ganin sa ba, ban sani ba ko ya inganta ko bai inganta ba, wallahi ba'ala cewa annabi yayi kabura nan litinin ko kuyi kabura nan litinin, amma wannan ina baka tabbaci yau da al'adar nan na karanta shi sahihi ne. Shine me awo kana ne kun sulikin shi da su wutan aiki, akwai abubuwan da zai maka aiki su ma su ya za su, to ya za a ce ba za a yi lissafin kudin ba. Shi abinda su malamai suke ginawa a kai cewa aikin likitanci sana'a ce ta wani bangare, taimako ne da nuna jin kai ga dan adam ta wani bangare. Yanzu misali, idan aka kawo mutum gashi ba ruwa tattare da shi, idan an bar shi saboda ruwan jikinsa ya kare kila nan da lokaci kaza zai iya shiga halin kakanka ko ba da abin da zai ruwa, kai likita kana da shi, ya zama wajibi ka ceci jikinsa ko da ba zai biya ka ba, ceton dan adam wajibi ne.
in an mutu magana da wani malami ka kyale ya mutu a gaban ka maje ka biya biya
daidai yake da kana zaune sai makaho ya taho yana tafiya da rijiya gaban su zai fada a maimakon ka ce malam makaho rijiya gaban ka sai kai shiru inda kai mugu ne har ya fada sai ya mutu to zaka biya diya ke dan ceto dole ne ceto kaga akwai bangare ne na ceto a cikin likitanci akwai jin kai ga bil adama akwai kuma sana'a to ya halatta a baka kudin ka to amma wannan kudin kai kuma karka mazanta da yawa karin zai da bangaren ceton sai ka samu lada mai tarin yawa kin ladan da wani mai zikirin mai samu ba kaga ashe komai muka sa cikin ka'idar musulunci zamu ji daɗin rayuwar a ciki me ke sa kake ganin wacce kaga cewa wai a ce turawa su ne kwalara za ta faru a afirka je su ɗauko kuɗi daga ƙasar su zo su kawo likitoci za su yi mutane aiki su tafi mu musulmai mu kasa yi don me lokacin da aka yi kwalara shekara biyar ta wuce a jihar Kano da Jigawa da Katsina da Yanane turawa ne daga Faransa suka karo dala miliyan biyu suka ɗauko suka zo suka kashe ta a Kano suka tafi su wannan dala miliyan biyu ɗin zakkar wani attajiri ce a Kano zakka ce ma na kashi ɗaya cikin arba'in na jihar na abin da ke hannunsa na kuɗi kenan amma ba zan iya bayar da rubu'in wannan ba kaga wato akwai abubuwa da dama da ya kamata mu sasu cikin abin nan kuma ko da likitocin da aka gayyato wannan shekarar da ta wuce dinnan da suka zo suka yake irin wannan ya kamata su ba mu wa'azi mutane suka zo suka zo suka jiyyaci adadin mutane ba zuwa wadansu aka musu operation wadansu aka ba su magani wadansu aka ba su glasses suka sami ido akwai wanda yake kara biyu baya gani ya zo an bude masa idan ya ci gaba da gani to sai ka ga cewa ababen da za a kashe wajen wannan ayyukan nawa ne attajirai nawa muke da su a nan garin ko a wani gari daban daga cikin garuruka na musulunci wanda za su iya wannan ba za su yi ba likitoci nawa muke da su wanda su ba su da zuciya da za su yi wannan musulmai ne kawai kishin musulunci ya fito da su su zo su zagaye afirka duk shekara su halarci kasashe 5-7 su yi wa mutane wajen 10,000-15,000 wannan agajin su koma kaga haɗa kansu suka yi su likitocin suna bayar da kansu ce kyauta ya bayar da kansu zakka dai wata ɗaya zakka ga musulunci duk aikin zai na musulunci ne wani attajiri ce ni kuma kudin tiket ɗinka da abin da zaka ci a can gurin ko kuma kudin tiket ɗinka na zuwa da dawowa na da kilomi da abin da zaka bar wa iyalinka a gida shine wanda da kilon likita da wanda da kilon likita daya shikenan nan gurin idan an zo me za a basu masauki da kaza da kaza da kaza abin da duk za a tara galibi talaka mu din da suka musu amfana da wannan maganin a kwantar da su kwana biyar ko shida ko uku a musu operation a musu magani sune za su ci wannan abin da kaza da kaza da kaza da kaza ba biyan su za mu yi kudin aikin su da sauransu wanda a nan gurin likitan ido nawa muke da shi a Najeriya idan muna son bi muna da musayin mawa masu likitocin ido da inda za su iya muna da tajirin da za su iya kashe kudin ayi wanda ba sai an zo daga waje ba amma muna da karancin fahimta ta fuskar yaya za mu taimaki addinin ba na so kowane lokaci in zama mai bayar da laifi gaba daya amma kuma ya zama dole kowane lokaci kamar da abin da kake da na kuskure ne a al'ummar ka suna ciki na sani akwai waɗanda suna da zuciyar inda sun fahimta ka za su yi amma ba fahimtar da su bane ba saboda galibi an samu mummunan karantarwa daga wajen da dama daga cikin malamai wanda idan sun je wani wani akadiri ko wani jami'in gwamnati bukatar kansu za su gabatar ba bukatar jama'a ba ko bukatar musulunci ba bukatocin kawunan su za su gabatar to sai an ga malami wurin akadiri bukatar kansa ba shi za a iya kawo masa wani tsari na aiki na musulunci ce ga aiki kaza ya kamata aika to dole sai mun yi kokarin wayar da kawunan junanmu ko mun samu dokuwa tsakanin yan bokonmu da malamanmu na addini da yan kasuwarmu da masu sana'ar mu da kowa matsayin mu al'umma ce ta musulunci wadda ta san meye manufa a rayuwa in ba haka muka yi ba rayuwa ba za ta yi mana daɗi da muke bukata ba Allah gane da mu wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allah azza wa jalla thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah tabija an karɓi hadisi daga Abu Huraira Allah shi ƙara yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace salasatun mutum uku ana khasmuhum yawmal qiyama ni ne abokin rigima su ranar tashin kiyama na farko rajulun u'ta bi thumma ghadara mutumin da aka bashi wani abu danni sai kuma yayi yaudara yazo ya mulle ce maka dan Allah ka bani kaza ka bani rancen kaza ka bani kaza zan gudanar da kaza in na samu kaza in baka kaza ka bani kaza ya mulle ce ya hada ka da Allah sai aka bashi thumma ghadara sannan kuma sai yayi yaudara to wannan abokin rigimar Allah ne ranar tashin kiyama wa rajulun ba'a hurran fa akala samana da mutumin da ya kama ta ya sayar da shi ya ci kudin sa a matsayin cewa bawa ne shi wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya dauki labura ya zo ya yi masa aiki a gida ya haƙa rijiya ko ya yace ta ko ya maka aiki a gona ko ya zama direban ka, ko wanke-wanke, ko bai wa fulawa ruwa, ko dukkan wani aiki daga cikin ayyuka ka sa mutum ya yi maka aiki, bisa ga cewa za ka bashi. Fastawfa minhu, shi wannan laburan ka karɓi haƙƙinka wurinsa daidai, aikin ka sa shi sai da ya gama, amma walam yutihi ajrahu sai ya hana kiladansa. Waɗannan mutane guda uku suna abokan rigimar Allah ranar tashin kiyama. Wannan tsakanin mutum da mutum ne, tsakanin gwamnati da mutum ne, tsakanin kamfani da mutum ne. Dukkan wani mutum da ya ɗauki ma'aikaci a gidansa ko ya bayar wani aikin leburanci, zo ɗinka mun riga, zo ɗinka mun kaza, zo yi mun kaza, zo ka sayo mun kaza, zo ka gina mun kaza, magini ka ɗauka ko menene, ya yi maka aikin ka hana shi kuɗinsa, wannan sakamakon nan. Dukkan wani kamfani da ya ɗauki leburori ko ma'aikata suka zo suka yi aiki kan cewa duk wata ga salar yankansu ga alawansu suka yi aka hana su, wanda ya hana su ɗin yake da damar ya sa hannu a ba su ya hana. To shi ma wannan abokin rigimar Allah ne. Dukkan wata cibiya ta gwamnati da ta hana ma'aikatanta albashinsu bayan wata ya yi, ana da kuɗin, kawai wani ya sace kuɗin ma'aikatar ko ya ɗauke kuɗin ma'aikatar, ya je ya kai banki su yi sati ɗaya don ya samu interest. Ya yi wa ma'aikata ƙauro, suna da ‘ya’ya, suna da jikoki, suna da iyaye, suna da gajiyayyu a ƙarƙashinsu, aka hana su salari ɗinsu kawai don shi ya je ya samu interest. Yadda waɗansu azzaliman suke yi, abokin rigimar Allah ne shi ranar tashin kiyama, Allah na nan na garsa. Dukkan wani shugaba, dukkan wani kwamishina, dukkan wani darakta, dukkan wani manajin darakta, dukkan wani menene wanda yake da ikon baiwa wani haƙƙinsa bayan ya yi aiki, yake sa hannu a bashi haƙƙinsa, ya makale masa. Dukkan wata cibiya ta gwamnati da ta baiwa mutane dama su yi kwangila, suka yi kwangila, suka zuba kuɗinsu jarinsu, kuma suka gama aikin, kuma aka duba ya yi, kuma aka hana su kuɗinsu, har kawai don azzalumanci da jabberanci, dukkan waɗansu suna ƙarƙashin wannan hadisin abokan rigimar Allah ne su ranar tashin kiyama. Ba babu ba karami, ba wani babban da Allah zai wa Allah kwarjini, ba karamin da Allah zai manta da shi don karancin haƙƙinsa. Ba abin da ke wa Allah kwarjini. Wa alaikum salam. Zai shiga mana, ba ka yi budu wata za ka bashi kuma wata ya ka hana shi, alhalin kana da haƙƙi, kai ne ka ɗauki mutum ya zo karantar da ‘ya’yanka. Ko zai karantar da su Qur'ani, ko zai karantar da su hadisi, ko zai karantar da su boko, duk abin da ka ɗauko shi zai karantar da ‘ya’yanka. In kuka yi wata cewa za ka ba shi kaza, to in watan ya yi lalle ka ba shi. In ka tsara kwana biyar akan wannan gwargwadon tsawon lokacin da jinkirin da ka samu baka biya shi ba kana cikin fushin Allah, sai fa in mantuwa ce ta kama ka shi bai ka shi ko bai faɗa maka ba, amma kana tuni ka hana shi saboda wani dalili, kawai saboda shi kana tursa sai ka gashin kai. Mutum na ciki har ya zuwa lokacin da zai fita sannan ya fita daga cikin fushin Allah. To hadarin shi ne cikin wannan kwana biyar idan mutum ya mutu a cikin wannan halin yaya. Allah ya tsare ku. Wannan hadisi rawahu Muslim, Muslim ya ruwaito. Me kace? Ta kace da me? Ko ma menene? Ko ma menene? Mun kawo misalin ƙarin ruwa kawai don buga misali. An ne kafiri ba ce a kare rayuwarsa ba, sai dai maganar diyya, amma maganar cewa an ne kafiri shi ma za a kare rayuwarsa. Shari'ar mutunci ta ce kare rayuwar kafiri don kuna zaman amanar shi. Idan ana cikin yaki da arna, wannan wani abu ne daban, ba maganar kare rayuwa da ke kuma kai tambaya ka ce an ne kafiri, ni kuma ina baka ansa amma ko a Najeriya ko a Saudiya ko a Kuwait duk inda kake, ina baka ansa da ba wai kawai na kalle ka ne kana bauchi ba. Arniya ko wanda yake masu muddam, ya ko wanda yake girma masu muddam, duk wanda yake bai kararren jini shi ma za ka tsare masa jinin sai za ka tsare jinin musulmi. An bai da ku? Na.
Kamar mutum ne ku kai wannan misalin ka sa shi aiki. Bai kai da shi ba. Bayan kuma ko bayan ya tsara aiki sai ka zo ka jiya shi. Da ka zo jin biya shi sai zama na ka ba shi shi kuma yake aiki da gaba. Misali.
Dama tun farko idan za ka ɗauki mutum aiki ka'ida za ku yi nawa zan baka kaza, ta ce a'a kaza dai har ku yanke abin da za ka bada. Amma idan ya gudana a cikin al'adar gari aikin da zai maka sannan ne shi ne kaza, kuma an saba kowane labar ne ba ka ɗauka kaza ne ake bashi. Misali yanzu masu aikin gini za ka ga a wasu garuruka an saba labar yin an ɗauki da ƙarfe takwas na safe zuwa hutu na yamma ko biyar na yamma kuɗinsa kaza ne, kaga an saba haka. Da wannan daga lokacin zo kai mun aiki kaza, saboda urfin gari an saba yadda ake bayarsa, ba bukatar sai kun sake yarjejeniya. Idan yini yi sai ka bashi wannan abin da aka saba ana bayarwa a gari, ka rage kasar haka shine kayi zalunci tunda ga yadda aka saba a gari. Amma in aiki ne wanda yake baya da farashi tsayayye aka iya samun canji daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani wani in an bashi kaza da kaza kaza zai karba wani ba zai karba ba to shi ka'idar sa lalle ne ku yi yarjejeniya da shi kan nawa zaka bashi kafin ya fara idan aka yi rashin sa'a ba ku yi yarjejeniya da shi ba to idan aka gama kuka yi sabani kai ka ce kaza shi ya ce kaza to sai ka duba wa ya taba a kwanan nan wa aka yi wa aiki iri kaza kuma laborin da ya masa daidai yake da wannan ta fuskar kwarin jiki da kuzari da sauransu nawa aka bashi sai ka bashi wannan lada na misli ajrul misli kenan idan duk wannan ba zai yi wa tsakanin kai da shi sai ku je sai alkali ya yanke kaza zaka bashi kenan sai ka bashi wannan kaza وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كربو دغ عبد الله بن عباس الله سكار دا غري شي منزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان احق ما اخذتم عليه اجرا يتي سندي mafi girman abinda za ku mafi cancantar abinda za ku karbi lada a kansa kitabullahi shi ne littafin Allah ta'ala ma'ana kenan abinda yake nufi da wannan hadisi ya halatta in karantar da kai karatun qur'ani ka biya ni ko ka zo ka karantar da dana karatun qur'ani in biya ka don ya ce inna ahqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah mafi cancantar abin da za ku karɓi lada a kansa shine littafin Allah wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imamu al-bukhari ya ruwaito yayi lamba daga kasa ko wa rawal imamu ahmad wa an abdurrahman ibn shibil bi sanadin rijaluhu thiqat haka imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga abdurrahman ibn shibil da sanadin da marwaitansa amintattu ne annan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace ikra'ul qur'ana ku rinka karanta al-qur'ani wala taglu fihi kar ku rinka wuce gona da iri cikin lamarin qur'ani wato ku rinka yin abin da bai sa ku ba wala tajfu anhu kar ku yi wa al-qur'ani jafa'i wato abin da yace ku yi ku kasa yi kar ku yi haka wala taakulu bihi kar ku ce za ku rinka kacin abinci da al-qur'ani ku karanta shi a biya ku wala tastakthiru kar ku rinka yawaita arziki da al-qur'ani a bisan ku karanta a ce za a biya ku sai ce wa fil babi ahadithu kathira a cikin wannan babi na karatun alqur'ani ko karantar da shi a ba mutum kudi akwai hadisai da dama qala shaukani muhammad ibn ali shaukani ya fada yace mi mulahazatu majmu'iha yufidu dhanna adami jawazi akhdh al-ujra 'ala al-qira'a yace idan muka hararo dukkanin hadisan da suka zo wajen karanta alqur'ani ko karantar da shi a ba mutum lada yufidu dhanna adami jawazi akhdh al-ujra 'ala al-qira'a zai fa'idantar da kyakkyawan zaton cewa bai halatta ba karban lada mutum idan ya karanta alqur'ani wa yu'ayyidu zalika yace abinda zai kare karfafa haka annal wajibati tuf'alu li wujubiha shi abu na wajibi ana aikata shi ne dan sunan sa wajibi ba dan ladan da wani zai baka ba fa man akaza ala zalika ajran dukkan wanda ya aikata ya karbi lada akan haka fa huwa min al-akilina li amwalin nas bil batil yana cikin waɗanda suka ci dukiyar mutane ta hanyar barna wato idan mutum ya karanta da ɗanka alqur'ani ka biya shi shi shaukani yana ganin akalta amwalin nas bil batil in ya karanta da kai hadisi haka an ka karanta da mutum ka alqur'ani kana cikin alladhina ya'kuluna amwalan nas bil batil wa hadisi ibn abbas to sai dai hadisin abdullahi ibn abbas haza wannan da yake gaban mu innama huwa fi qissati qira'ati abi sa'id al-khudri 'ala al-ladhi alladhi أبا هو وقومه أن يعطوا أبا سعيد وإخوانه حقهم في الضيافة وأن هديثي أكتبتوا إذا كنت هكذا جاء النبي إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ما في تنسنتر أبن ذاك الله لسين الجزء من الله كذلك سي أمتن يأتن كتب قرآن أمباش لا داية أكل أموال الناس بالباطل دم سيتي سي وأن هديثي نعبد الله دا أباس ينا دي كسا يازولي تكين كسر كراتن دا أبو سعيد القدري على اللديك بسا قون اللديك wato wanda maciji ya cije shi alladhi aba huwa qawmuhu an yu'tu aba sa'idan wa ikwanahu haqqahum fi dhiyafa abu sa'id al-khudri da shi da abokanansa sun wuce ta wani kauye suka nemi mutanen kauyen su ba su masauki suka hana su shi ko ga ka'ida manzon Allah ya ce shi ba ko idan ya zo yana da haƙƙin dhiyafa na kwana uku ko ba haka ba ko idan ya zo gari yana da haƙƙi akan mutanen gari a sauke shi har kwana nawa kwana uku wurin da zai kwana ya fake daga ruwan sama ko sanyi da abincin da zai ci har kwana uku in kwana uku sun wuce to an kare mutum banci da abin da aka kuma ganin dama aka yi a iya gyale su kuma ya kama hotel an gane to sai sun zo garin sai suka ce a ba su masauki sai aka hana su sai suka koma bayan gari suka sauka inda ba nesa daga gari ba dan kar su shiga daji su samu kansu cikin matsala suna nan inda suke sai kunama ko maciji ya harbi mutane ɗaya daga cikin shugabannin garin aka yi ta neman magani aka rasa sai aka ce mu je wajen waɗancan bakin mana da muka hana su mu sauki kila cikinsu akwai mai magani da aka zo wajensu mai ya faru shi ne malai ke cewa wannan hadisi ya shafi kissan Abu Sa'id al-Khudri ala al-Ladigi dangane da mutumin nan da maciji ya harba al-Ladig mutumin da ladagahu al-Quban ko kuma ladagahu al-Aqrab wanda kunama ta harba ana ce masa Ladig alladhi abahu wa qaumuhu wanda shi da mutanansa suka ki an yi udu Abu Sa'id wa ikhwanahu haqqahum fi dhiyafa suka ki baiwa Abu Sa'id da mutanansa haƙƙinsu da suke da shi na karban bakunci fa arsalallahu alayhi hayatan ladagat sai Allah ya turo masa da wata macijiya ta cije shi an gane ko to da take yin zaka ce a je wurin wannan bakin a neman magani tunda mun rasa magani da aka zo aka ce hal minkum min raqin daga cikin ku akwai wanda ya iya tofi ya zo ku zai masa addu'a a waraka Abu Sa'id ya ce na iya amma ba za mu yi kyauta ba sai an biya mu fa ja'alu lahum qati'an min al-ghanam sai suka ce za su ba su wani yanki na dabbobi tumaki ko awaki sai aka je ta kai shi wurin Allah lafiya ya karanta suratul fatiha ya tofa masa cikin ikon Allah ya warke daga wannan dabba aka ba su wannan tumaki suka taho yace to ga kamata mu ci ba sai mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abinda muka yi kuma ga abinda da sai manzon Allah ya ce ma adraka annaha ruqya wato da kai fatiha ana tuki da ita yace ku je ku yanka dabbobi in kun yanka ne wa kawun cinyar gaba annabi ya tabbatar da su kenan ko bayan yayi wannan sai kuma a wani wurin yace da su inna haqqa ma aqattum alaihi ajran kitabullah mafi cancanta abinda za ku karbi daga kai littafin Allah duk kaga waɗanda suke ganin an karantar da Qur'ani za a iya karɓar lada a kai menene hujjarsu wannan hadisi gashi Abu Sa'id al-Khudri ya karanta ne suratul Fatiha kuma an biya shi sannan annabi ya ce idan kun yanka ku kawo mun tabbatarwa ke sannan kuma ya ce inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah to su waɗanda suka ce bai halatta mai hujjarsu hujjarsu sai suka ce ai wannan abin da aka baiwa Abu Sa'id al-Khudri da mutanansa haƙƙinsu ne na baƙunci da suke da shi ba a ba su ba shi ne suka karɓa yin a ƙasar da haita wili ne shi ne ce ba huwa haƙƙon fi dhiyafa wai wannan haƙƙinsu ne na baƙunci aw min babi tibbi ko kuma likitanci ne suka yi ba karatun Qur'ani ba ne likitanci ne haba ga Fatiha sarri an karanta har Ibn al-Qayyim yayi littafi guda akan wannan littafinsa al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i ash-shafi akan wannan matsala ai ba zai yi ba ce waye abin nan aw anna al-ajr huna huwa al-thawab min indillahi ko kuma abinda ake nufi da lada anan gurin al-ajr anan gurin shine thawab min indillahi ladan da Allah zai ba su a lahira wai shi ake nufi inna qattum inna haqqa ma qattum alayhi hadha al-kitabullah wa bihadha qala az-zuhri yace haka zuhri ya fada wa abu hanifa da abu hanifa wa ishaq da ishaq ibn rahuya inna zalika fi ar-ruqyati faqad wadan suka ce eh to ya halatta in ka karanta al-qur'ani a baka lada to amma fa in ruqya kai kai da shi in ba ruqya kai da shi ba za ka karba lada wadan su ma nan ruqya kai suka yi da shi amma in karantarwa ne ba za ka karba ba gaskiyar al'amari ita wannan matsala ta cewa shin mutumin da ya karantar da alqur'ani ko hadisi ko ilimin fiqh ko wani ilimi na addini ya halatta ya karɓi lada ko bai halatta ya karɓa ba maganganu ne guda biyu imam malik ibn anas da imam shafi'i suna nan akan bukan su na cewa ya halatta ya karɓa babbar hujjar su wannan hadisin hujjar su ta biyu kuma suka ce hadisin mutumin da yace yana son aure da matar da ta zo zama manzon Allah ta ba da kanta manzon Allah bai karba ba wani ce yana so aka ce kawo kaza ba shi da kaza kawo kaza ba shi da kaza sai manzon Allah ya tambaye shi kana da wani abu na alqur'ani sai ce eh manzon Allah ya zawwastuka bi ma haka min alqur'ani aka yi sadaki da mai alqur'ani ma'ana zai karantar da ita daidai wannan wadansu surori kan wannan karantarwa ta zama mai sadakin ta sadaki kuma ana yi ne da mai da kudi ana yi ne da dukiya to saboda haka kenan wato suka ce wannan ita ce babbar hujjar su waɗansu kuma suka ware suka ce idan a gari ba wani malami sai kai da zai karantar da alqur'ani kuma karantar wannan ba ta hana ka zuwa kasuwa ko sana'ar ka kaje ka nemi abin da zaka ci ba to haramun ne ka karbi kuɗi wajen karantarwar dan a lokacin in ka ki karantarwa ka ce sai da kuɗi mutane suka ki baka za a rasa addini gaba ɗaya tunda sai da qur'ani za a yi addini amma idan a gari banda kai akwai wanda zai karantar akwai wasu kana da dama ka ce kai karantarwar ka sai an biya ka idan yaso su kuma za su iya biya wasu je su nemi na kyauta kai nan baka da laifi su je su nemi ne na kyauta waɗansu kuma suka ce babban abin da za a kalla shi ne lokacinka da za a diba, matuƙar lokacin karantar wannan zai shafi lokacin sana'arka, a daiba awa biyu, a daiba awa uku ko sama da haka, to lalle ne a sa maka lada da za a baka wannan babu laifi, don saboda da shi ne kai ma za ka samu hanyar rayuwarka, in babu wannan kai kuma ya za a yi karatun kyautar. Da haka dai zance mafi inganci ya halatta karɓar lada ga wanda zai karantar da Alƙur'ani ko hadisi ko fiqhu ko dukkan wani ilimi na addini, ya halatta saboda waɗancan dalilai. Kuma duk mai son ƙarin bayani ya duba tafsirin Ibn Kathir wajen suratul baqara, daidai daga farko farko wajen menene wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu wannan ba ya bani isra'ila zkuru ni'matal lati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ukhu bi'ahdikum wa ya haka ne wajen wala tashtaru bi'ayati samanan qalilan wa iyyaka takunu, wannan wala tashtaru bi'ayati karkashin nan gurin Ibn Kathir ya yi bayani mai kyau karkashin fassarar wannan gaba cikin wannan aya, ya yi bayani mai kyau kan akhdhul ujra ala qira'atul qur'an. Haka ina jin cikin tafsirin Qurtubi in ba manta ba, shi ma ya yi bayani zance da mafi inganci ya halatta shine fatawar Imam Malik, shine fatawar Imam Shafi'i, Imam Ahmad an samu gungano guda biyu, a wani wurin ya ce ya halatta, wani wurin ya ce bai halatta ba, galibin mazhabinsa sun ɗauki maganar da suke cewa ya halatta. Ina fata an fahimta. Ibn Taymiyyah ya zo ya ce ya halatta, babu wata magana, ya ce domin shugabanni da aka yi halifofi sun rinka biyan malamai da limamai, kai hatta masu kiran sallah ya ce an rinka ba su sallah, ya ce sai dai ba za mu ci da su ladan kiran sallar ku ba, irin yadda za mu ce wa lebura ladan leburancin da kai mana ba. Ya ce idan muka yi haka, in har su suka yi haka da wannan matsayin ladan leburanci ne, to ba su lada, kuma nan wani abin da aka yi ba ya daidai ba. Ya ce ana sa musu ne arrisku, sunansa arrisku, sunan da aka ba shi a shari'ance lokacin halifofin annabi kenan, a ce ija alula ko riskan, ku sanya masa wani arziki wanda zai rayu da shi don ya bayar da iliminsa, don ya zaton bayar da iliminsa. A daga shirya ya fi an gane ku? كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو wasallam a'atu al-ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araqu. Wannan hadisi an karbo daga Abdullah ibn Umar, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'atu al-ajira haqqahu ku bai wa labora, a'atu al-ajira ajrahu ku bai wa labora ladan sa na laboranci da yayi, ko mai aiki ladan sa na aikin da yayi, qabla an yajiffa 'araquhu tun kafin gumin sa ya bushe. Kaga nan manzon Allah na nuna da kula da haƙin dan adam kenan, haƙin masarauni, haƙin talakawa. Wannan hadisi rawahu ibn Majah, ibn Majah ruwaito, Albani ce hadisi ne hasan. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. اتكن نن دي cewa abaiwa labora ko ma'aikaci sakamakon aikin da yayi tun kafin gumin sa ya bushe, akwai hadisi a ciki wanda suka zo daga wani da wani da wani, amma galibin su da ife ne, amma wanda ya wuce ya wadatar. Wa nabi sayyid al-qudri radiyallahu anhu, an karbo daga abu sayyid al-qudri Allah ta kare da gare shi, anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, manzo Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi, yace man ista'jara ajiran falyusammi lahu ujratahu, dukkan wanda ya dauki labora to ya ambata masa ladansa tun kafin a fara aikin. Falyusammi lahu ujratahu, ya ambata masa kudin sa da zai bashi cewa akan ka zaka yi mun aiki. Wannan hadisi rawahu Abdurrazzaq as-Sanani yarwaito, wa fihi inqita', sai dai cikin sanadin sa akwai inqita'i. Wa wasalahu al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifa, Baihaqi ya rawaito shi mawsul ta hanyar Imam Abu Hanifa. To sai mu daka ta nan, abin da muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yarda mana. Wannan tambayoyin
al-Qari ya
to na bismillah alaikum wati a nan baya da laifi. Idan ka ɗauki mutum ya karantar da yanka karatu, kai ma kuma albashi yake baka, wata yayi aka samu jinkirin biyanka, sakamakon haka kai ma kai jinkirin biyansa, baka da laifi, baka da laifi. Ubangiji na kallon ma abuta huzuri a cikin kowane yana lamari. Walaikum salam. Duk wanda ka zaɓa kai ta yi ba sai ka haɗa su duka ba, dan zai iya yiwuwa a yi maka koyo ko ba sake yi ji ba sake yi. Na'am. To. Na'am. Wa alaikum salam.
Ah.
a'an nan da kansa ya haramta jini, ta yaya zai kyale wani ya ci jininsa? Na'am. Wa alaikum salam. Ya zai shiga cikin wannan malamai waɗanda suke za a ce a soke a mutum alƙur'ani ya kawo lada za a yi kaza za a yi kaza, ba zai shiga cikin wannan ba. Ana maganan karanta mutum ƙur'ani ya iya, duk inda malamai suke maganan biyan lada idan an karanta alƙur'ani, suna magana ne ga wanda za a karantar da shi ya iya karatun alƙur'ani, shin zai biya kuɗin mai karantar da shi? Shi ake magana. Amma a ce ga wani ya ba da kuɗi a karanta masa ya zawo ka ko suratul kafi ko a soke alƙur'ani a biya, wannan babu shi cikin addini gaba ɗaya, babu shi. Na'am. Alaikum salam. Shi dai wannan kuɗin da ake baiwa malamai da sunan sadaka kan su yi wa mutum addu'a dangane da bukatunsa, baya cikin aikin annabi ko cikin aikin sahabbai ko tabi'i ko tabi'ina. Irin wannan kuma shi ne yake buɗe kofofi na bokanci da sauran tsubbo da dabo da rufa ido da sauran al'amura, da ya kamata musulmi ya nisance shi. Duk malantar mutum bai kai sayyidina Abubakar ba, ko Umar ko Uthman ko Ali, dukkaninsu yan kasuwa ne. Wani ya yi isti'izani, ya yi sallama, ya ce assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalam, sai ce in shigo, sai Umar ya ce me ka tsaya kana cewa ka shigo, yanzu ka shigo? Sai ce a'a. Akwai hadisi, annabi ce idan ka yi sallama kuma sai ka nemi izini, ce kaga ban yarda ba, ka dai waye ya san wannan hadisin ban da kai. Aka ga aka samu taron sahabbai duk suka ce sun sani. Umar dan Khattab ya ce to kila yana kasuwa, aka faɗe shi. Kaga suna me kenan? Kasuwanci, suna noma, suna kasuwanci. To amma mu sai aka dauka ma akwai cin karo tsakanin malanta da kasuwanci, ko akwai cin karo tsakanin malanta da kuɗi? Kamar kowa ya halatta yi kuɗi amma banda malami. Kowa haka bane ba. Kowa ya halatta yi gida ko ya shiga mota ko ya yi duk abin da zai yi amma banda malami. Yaya za a yi malami da mota kuma? Yaya za a yi malami da kaza? Abdulrahman dan Awo ya zo Madina bai da kokon, masauki ma ba shi a kai. Amma ƙarshe da ya shiga harkar kasuwanci, lokacin da ya rasu da aka zo ana raba gadansa, matansa kowace ta sami kusan dinari 40,000. Dinari, kaga dinari 20 ne kawai ke yin mai zakka, to 40,000, 20 cikin 40,000 ta shiga sau nawa? Ana kuɗin suna da yawa, kaga wato kuɗin alaƙalla da ƴan miliyoyi ne haka abin da ya bari. Rabon matan fa kenan, wanda mata ƴan adda su gaba ɗaya su mu ne za a ba su 1/8 idan yana da yaya. To mata sun samu ka yaya nawa za su samu? To kuma wafi shi imani a cikin mu nan yanzu, yana cikin mutum 10 da aka masa alƙasar da aljanna, kuma ga wannan kuɗin yana da su. Wato su malamai da suka ɗauka ba malanta, malanta ba a haɗa ta da kasuwanci, ko malanta ba a haɗa ta da aikin yi, su suka bai wa mutane wannan fahimtar, ko mutane ma suka ɗauka haka, shi malami sai ya zauna, shi dai kullum sai dai Allah ya baku mu samu. Ma'ana shi Allah ba zai bashi ba, kaga wannan munin zato ne ga Allah, ya ɗauka shi Allah ba zai bashi, wai Allah ya baku ku mu ko mu samu. To kai ya baka mana su su samu ta wajenka, sai me? Wannan gaskiya wulakan ta kai ne. Ya halatta malami ya yi kasuwanci amma mutum ya tsaya sai dai wa mutane addu'a, ba gaskiya ba ne ba. Ko alama wannan ba ita ce hanyar gaskiya ba, ta haifar mana da banza mai tarin yawa a nan ƙasar, kuma tana ci gaba da haifarwa irin wannan malantar da take zaune ba da gindinta ba. Dan duk malantar da ba za ta dogara da aikin yi ba, da sana'a ko min kankantata, to malanta ce da take zaune da ba da gindinta ba. Dan za a iya sarrafa wannan malamin da kowane ƴan matsabbai da aka zo aka nuna masa. In dai baka da abin da zaka rike kanka, baka da madogara ta fuskar rayuwar arziki, dole masu mulki za su biya kai da suke so. An ga dai daga cikin malaman salaf, Sufyan ne ko wane ne ya shiga kasuwa ya fito da ƴan matsabbai a hannunsa, aka ce akram kallahu kuma a kasuwa hadda kuɗi kana jujjuyawa? Yace laula hadhihi dananir latamandala bina haula'il muluk. Yace ba dan wannan ƴan matsabban ba da muke rike kanmu da su, yace da masu mulkin nan sun mayar da mu hankici da su rinka share gumi da shi. Yace amma muna da ƴanci na ci da sha, dan haka sai mu faɗa abin da muke so a lokacin da muke so. In ba haka ba ya mutum zai idan ya karba ba dole ya ji kunya ba. To ai bai kamata ka sake tambaya ta game da wannan ba yanzu, tunda ka ji maganan malamai akai wannan babi ne na me rukuya,
surugaya suka yi to sabai duk ba su san yadda za su je wurin mutum su ce musu addu'a bayan suna so amma ya taba zuwa wurin wani ya ce ka roƙa mun Allah kai mun addu'a zan ba ka kuɗi ba wanda ya taba haka baya cikin ayyukan sabai inda alkhairi ne da sun riga mu yi shi ne abin da za mu ɗauka a wurin za mu ɗauki samfurin addini amma mu kawo wata hanya yanzu abin nan wannan dai zai buɗe kofofin tsubu masu yawa shi yasa rufe shi shine mafi alkhairi Allah ya tsare mu alkawalin jiya da nauyi kwarai da gaske mutum ya yi magana a kan kansa da a ce wani ya san ka sosai sai ya magana a kan ka gaya wakilce ka a tarihance garin haihuwata shine cikin garin Daura tsohuwar jihar Kaduna ta da jihar Katsina kuma a yanzu da mahaifana da kakannina ban san iyakacin kakannina waɗanda suke yan asalin wannan garin ba ne to daga nan gurin kuma da na tashi an sa ni makaranta ta boko daga baya kuma aka cire ni da lokacin nan iyayenmu suna gudun boko kwarai da gaske ba sa da yayansu su yi boko da an rubuta sunayenmu da yara da dama amma kuma ba ba mu damar haka ba aka samu karatun alkur'ani na zauna a gari daban-daban na zauna a Kazaure saboda akwai dangin mahaifiyata a garin masu yawa da dangin mahaifi Kazaure cikin jihar Kano kenan Jigawa a yanzu kuma na zauna a Kano wanda galibin zamana a Kano ya fi yawa na jin tun daga 1970 nike Kano har zuwa yau na haddace alqur'ani a cikin shekarar 1978 na kammala haddace alqur'ani mai yawa bayan na kammala haddace alqur'ani kuma sai na zo na shiga makaranta da kaina bayan na kammala matakin karatu na farko cikin shekaru da yake na biyu na kuma shiga makarantar koyon harshen larabci na fara koyon larabci cikin shekara daya a Egyptian Cultural Center a nan Kano daga nan gurin kuma sai na shiga makarantar Gamman Arabic Teachers College a Gwale a nan na kammala karatu na da mataki na biyu kenan secondary duk ina da haddace alqur'ani daga baya kuma na samu karatu zuwa jami'ar Madina daga baya kuma na dawo kuma na ci gaba da karatu a yanzu a jami'ar Bayero har yanzu ina nan rabi da rabi ina rabi da karatu a jami'ar Bayero to wannan dai shine kuma yanzu ina zaune a Kano waɗansu lokutan kuma ina zuwa Bauchi ina da iyali a Kano ina da iyali a Bauchi wato gida biyu kenan maganin gobara ko ina kyautata zaton filin jaye an haife ni cikin shekarar 1961 yau shekaru nawa kenan 39 kenan to wannan sune shekaru shi kenan ai wannan ya kare ina duk sana'ata kuma shine ina wa'azi kuma ina dan taba kasuwanci shine sana'ata duk da cewa kasuwanci irin babin da mu karanta yau nake yi kun gane babin aibo babin farko da mu karanta yau to wannan shine saboda dole in baka da abin da zaka dogara a rayuwarka karantarwa ba za ka yi tasiri sosai ba amma idan kana da dan abin da zaka dogara a rayuwarka ko mun yaya yake sai ka faɗa abin da kake so a lokacin da kake so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bane don koyar da lafiya Allah